الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى يسري هدور معنا سفياتا لهدي بقيكو قوتا wani lissafin takwas wani bakwai lissafin sanarwar sarki musulmi bakwai ga watan Muharram a shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ne tara ga watan goma wanda ake kira Oktoba na shekara ta 2016. Yajin matsala aka samu dangane da ganin watan, ko da ke ba matsala ba ce, nan ba a ga wata ba ran na Dhulhijja, ai ba a ga sabon watan Muharram ba, shi yasa Dhulhijja ya cika 30. Wasu wurare kamar Saudiya sun ga wata ran 29 ga watan Dhulhijja, don haka watan Dhulhijjan bai shiga 30 ba, sai aka shiga 1 ga watan na Muharram, bambancin kwana 1. Wannan dai ba abin damuwa, an saba haka da mu. Darasinmu na uku kenan ko? Littafin Izafatul Lahfan fi Masayidi Shaitan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kuma makon da ya gabata dama a cikin mukaddima muka tsaya, haka ne, inda yake cewa wa kullu makhluqin muntahin ila zawalihi, ko za mu tashi inda yake cewa as-sami'u alladhi yasma'u dajij al-aswati. Yawa, tunda mukaddima ce, mu cigaba ko mai kokarin mu gama ta, in Allah ya yi yau sai mu kare. Malamin Qayyim ya ci gaba, yake cewa as-sami'u, Allah shine mai ji, sunansa ne as-sami'u, alladhi yasma'u dajij al-aswati, wanda yake jin karar sautuka. Dajij shine kara. Wannan yana nuni ga cewa sunan Allah as-sami'u suna ne wanda yake da ma'ana, kuma ya kunshi abin da ma'anar take nuni zuwa gare shi. Inda kun fahimci wannan, ya bambanta da irin yadda mu'tazilawa ala wajhil khusus suke su sukan tabbatar da sunaye ga Allah, amma ba sa tabbatar da abin da sunan yake nuni zuwa gare shi na ma'ana. Shi yasa zaka ji suna cewa a wurin su suna cewa sami'un bila sam'in, basirun bila basar, wannan kaulin mu'tazilawa ne. Amma ahlu sunna kuma lura da abin da ya tabbata a cikin alqur'ani da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun tabbatar da cewa lalle Allah mai ji ne, sunansa ne as-sami'u, kuma ma'anar sunan shine yana jin karar duk wani sauti. Yawa, yasma'u al-masmu'at, yana jin dukkan abubuwan da ake ji, babu wani abu na sauti da zai koye daga gare shi. Bi ikhtilafil lughati, duk da sabanin wato luga yare, ba za a ce Allah yana jin larabci baya jin Hausa ba, a'a, duk wani yare tunda shi ya halicce shi, to babu yaren da baya ji. Ala tafannunil hajati, bisa fanni da ya rarraba na bukatun mutane, ma'ana duk da cewa bukatun mutane sun yi tafannuni, fanni ne, sun yi bangare, suna da bambanci, abinda wane ya roƙa yake so ba shi wane yake so ba, wane yana son arziki, yana son aure, yana son kaza, yana son kaza, yana son kaza, wance kuma tana son miji, tana son kaza, tana son kaza, kuma kowa zai daga hannu a lokaci guda a roƙi Ubangiji, kuma duk yana jin wannan kiran da ake a lokaci guda. ba irin dan adam bane da za a zo zai zauna yana jin mutum daya ba zai iya hadawa da na biyu ballantana na uku ko na hudu ballantana miliyan ballantana biliyoyin mutane ba iya mutum ba kuma akwai aljini akwai halittu halittun nan su ma suna magana irin maganar da suke yi kuma duka Allah yana jin duk abin da kowa yake wannan abun in ba Allah ba babu mai sifantuwa da wannan abu to ga kari sai ce fala yashghaluhu sam'un an sam'i jin wani baya shagaltar da shi daga jin wani shi ko dan adam kaga Allah da mai ga ya fada ba mu sanya zuciya guda biyu a jawfin mutum ba ko abu wani mutum da yake da zuciya guda biyu a lokacin da yake sauraron wani kuma yana sauraron wani sai fa idan zai ragu sauraron amma dai Allah subhanahu wataala shi yana jin kowa yana jin komai kuma a lokaci daya da kowa ke daga sautin sa yake kiran ubangiji ya Allah ai mun kaza ya Allah ina son kaza wannan zikiri yake wannan karatun alqur'ani duba fa adadin mutane idan a lokaci guda kowa yana yin nasa to Allah yana jin na kowa to sannan yace wala tughallituhu almasailu abubuwan da ake roƙa din ba sa kuskurantar da shi ma'ana yawan su ba zai sa ya kuskure wani ya nemi kuɗi ko ya nemi arziki ya bashi aure ba abinda ka nema in ya kaddara zaka samu to shi zai baka ba zai kuskure wa bukatun naku ba yana jin kowa yana jin duk abinda kowa ke nema kuma babu wani da za a ce ba a ji me yace ba wala yatabarramu min ilhashil mulhina fi su'alihi kuma Allah baya kosawa yace kai da Allah ni na gaji wannan ya roƙa ku komai duk sai an baku Allah baya haka shine tabarrumi tabarrumi shine at-tabajjur kaji ka kosa da abu ka gaji da shi to Allah madaukaki baya kosawa daga nacin masu naci a tambayo a roƙon da suke yi a tambayoyin su ko roƙon da suke yi ma'ana shi Allah subhanahu wataala sabanin dan adam ya fi son ma kai naci daga cikin siffar addu'ar da take karbuwa ana son kai naci kanace 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 in dan adam ne kai masa naci sai ya ji haushi sai ya kore ka ko Allah kuma baya son a ce ba kai nacin ba domin shi nacin ne yake tabbatar da kai mabukaci ne kuma nacin ne yake tabbatar da cewa ba inda zaka in bagunsa kuma nacin ne yake tabbatar da cewa ba mai maka in ba shi ba don haka in ka dage kai nashi din kai nashi sai Allah madauki ya baka abinda kake so albasiru Allah shine mai gani alladhi yara dabiban namlati sauda'i ala sakhrati sama'i fi laylati dhulma'i Allah shine mai gani wanda yake ganin tafiyar tururuwa ko kiyashi as-sauda baqa ko baqi ala sakhrati sama'i akan kurman dutse wanda ba ma kuramin da zai buya cikin akan bayan yake tafiya fil laylati dhulma'i a cikin duhun dare wato dare wanda yake mai duhu sosai wanda babu ba wata wata ba a bayyane yake ba kaga dai duhu akan duhu a cikin duhu kuma abin da za a gani baki kuma akan bakin dutse haythu kanat duk a inda take min sahlihi wa jibalihi ko a wato sararin kasa inda ba dutse ba wa jibalihi ko kuma a dutse sahal shine sarari plain land inda yake babu komai akai ba dutse bane fili ne sosai shine sahal jibal kuma mun sani duwatsu to duk Allah madauki yana ganin wannan idan ka kwatanta dabbobin da suke rayuwa ko kwarin da suke rayuwa a cikin kasa wannan an gaya maka wannan na waje ne ma na kasa wanda zaka samu wani kiyashi ka samu wani kwari iri wanda ma ba mu san su ba duk suna nan wasu a cikin kasar za su je su buya wani a karkashin dutse ga su nan duk inda ka duba halittar Allah ce a kowane bangare kuma halittar Allah din nan iri to gabaɗayan su babu wanda yake kufcewa Allah a ce yayi wani abu Allah bai sani ba yayi wani motsi Allah bai ganshi ba kowanne iri ne ko mai kankanta sa ko mai girman sa to sai ce wa alqafu min dalika kai abin da yafi wannan buya ma nan al-lutfu abin da ake mai shi abin da yake mai zulfin da ba kowa ke iya gano shi ba shi yasa na sha ambata mana duk inda kaga a cikin qur'ani Allah madauki ya hada sunan sa al-latifu da al-khabir to ana maganar ilimi ne yawa amma inda yace Allahu latifun bi ibadihi to nan ana zancen tausasawa yawa da haka lutfu ba koyo shi yake zuwa tausasawa ba yana zuwa da ma'anar zurfin abu da buyansa da yadda da kankantarsa da ba kowa ke iya sanin sa ba to Allah madaukaki latifun ne bi ma'ana la yakhfa alayhi ayu shay'in babu abin da ke buya gare shi kuma al-khabir ne mai zurfin ilimi a sai ce wa alqafu min dalika abin da yafi wannan buya ma ko nuna wato muhimmanci da girman sanin Allah subhanahu wata'ala ga komai da ganinsa da jinsa shine ru'yatuhu litaqallubi qabli qalbi abdihi ganin ubangiji yadda yake ganin jujjuyawar zukatan bawansa kaga muna muna zo ne mu a matsayin mu na dan adam yanzu da za a dora maka kai bayanin abin da ke cikin kowace zuciya a wannan masallaci duk wanda yake zaune anan ka fadi me yayi a zuciyarsa ana cikin karatun zance shi tunanin me yake akwai mai iya wannan babu mai iya wa to Allah subhanahu wataala ya san abin da ke zuciyar kowa in mai addu'a ne kafin yayi addu'a in mai imani ne akan abin da aka gaya masa Allah ya san yayi imani wannan abin yana nuna mana muhimmancin wallahi kada mutun yayi hasarar ya hasarar aikin sa idan yana yin wani abu ba dan Allah tunda shi ya san meye a zuciyar ya san me ya harzuko ka ka aikata abin da kake so ka aikata maganar da ka faɗa me ya haifar da ita tunanin wani abu ne tsoron wani abu ne san burge wani ne so kake a ce kai wani ne duk Allah ya san wannan abu da ka babu damuwa a rayuwar nan irin a ce mutum yana wani abu ba dan Allah ba kuma Allah shine mafi sanin a duk lokacin da zuciyarka ta canza daga wani tunani zuwa wani tunani Allah ya fi kowa sani ya san lokacin da kake cikin halin yarda da wani abu ya san lokacin da kake cikin jin haushin wani abu ya san lokacin da imaninka ya ragu ya san lokacin da imaninka ya karu ya san lokacin da ka kulli dan uwanka da kiyayya ya san lokacin da zuciyarka ta sake duk wannan abu ya san lokacin da mutum ya tashi daga kafirci ya koma imani ya san lokacin da mutum ya dawo daga kafir daga imani ya koma kafirci duk juyayyen zuciyar abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ku yi kaza Allah ya san waye a zuciyarsa ya yadda da wannan abun ya san waye bai yadda ba ya san girman yaddar wani yaddar tasa babba ce wani kuma yaddar tasa matsakaiciya wani kuma karami duk Allah madaukaki ya sani shi yasa daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka da da'arka wannan abu yana da muhimmanci domin Allah madauki shi ya mallake zuciya kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana cewa zuciyar bayi haka suke a tsakanin yatsun ubangiji subhanahu wataala guda biyu Allah shi ya san yadda yake to Allah madauki ya tabbatar da cewa zuciyar kowa tana tsakanin yatsun sa ma'ana shike jujjuya su wani ya zama mumini wani ya zama kafiri wani ya kaza haka duk irin abin da yake yawo a zuciyarka to Allah madauki ya sani to kaga wannan ba motsin waje bane motsin ina ne motsin ciki shi yasa aka kira shi wa alqafu min dalika yace wa mushahadatuhu li ikhtilafi ahwalihi Allah kuma yana gani duk sabanin halin dan adam duk abinda ya canza daga cikin halayenka to Allah madauki ya san shi dan adam kuwa sai dai kalli fuskarka ya iya istinbati ya iya cewa wani ko a cikin kaza yake ne amma Allah ya sani tun kafin ma abin ya faru to a lokacin da ya faru kuma Allah ya san shi yace fa in aqbala ilayhi talaqahu in bawa ya fuskanto ubangiji ya juyo zuwa gare shi da tubansa da rusunarsa da bautarsa talaqahu sai Allah ya tare shi ya karbe shi ya fuskance shi shima wa innama iqbalul abdi alayhi min iqbalihi kai kawai ma duk wata fuskanta da bawa zai yi juyo zuwa gun ubangijinsa to shi kansa wannan juyawar da bawan ya yi zuwa ga Allah yana cikin fuskantar da Allah din ya masa ya tallafa masa ya dawo shi ya masa tawfiqin da shi kansa ya juyo zuwa gare shi kun gane Hausa ma'ana in kaga bawa yayi da'a ya juya zuwa ga Allah to shi kansa tawfiqi ne daga Allah Allah din ne ya fuskance shi ya jawo hankalinsa ya tattaro shi zuwa gare shi ma'ana kenan dai Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake yawo a zuciyarka yana sane da shi ka juya gare shi ka juya baya duk ya san me kake yi kuma shi ke baka tawfiqin ka shiryu shi ke batar da kai duka kuma wancan da falalarsa wannan da adalcinsa in ya shiryar da kai falalarsa ce in ya batar da kai kuma adalcinsa ne kai ne aka nuna maka shiriya sai ka kibin shiriya sai ka zaɓi ka bi ɓata da adalcinsa ya bar ka yadda ka zaɓa in ku yi maka tawfiqi da falalarsa ka ga shiriya ka zaɓa ka bi saboda wannan zaɓin da ya bamu ita ce babbar hujja a hannunmu da ita kuma za a yi mana hukunci kuma da ma mun sani Allah subhanahu wa ta'ala ran tashin alkiyama da me yake mana hukunci da iliminsa ko da iliminmu wacce ce amsar da iliminmu yawa inda iliminsa ne ai da umur kauniya kenan zai mana ma'ana abinda muka san mun yi mun yarda da shi mun amince da shi zai kafa mana hujja shi ne abinda ake nufi anan da ilimin mu tare da cewa kuma ya san komai da komai to sai ce fa in wa inna ma iqbalul abdi alayhi min iqbalihi wa in a'rada anhu lam yakilhu ila aduwwihi wa lam yad'hu fi ihmalihi Allah da rahama yake yace wa in a'rada anhu in kuma bawa ya juya wa Allah baya yaki da a gare shi lam yakilhu ila aduwwihi to Allah ba shi da mugunta ba zai sallama lamarin ka zuwa ga abokin gabarsa ba ya kai din da duk inda zaka je ko baka son kai abin da Allah yake so to kana nan a bawansa yana baka abinci yana tallafa maka ba zai ce yau ka fita je ka ba ruwa na je ka gurin aduwi na Allah shine zai maka wani abu Allah ba shi da wannan abu dan Allah dan adam ya yake shi dan adam in kai shiri da shi ya shiri da kai ko ran da kuka bata yi watsi da kai to shi Allah ba haka yake ba in kana shiri da shi kai nasa ne sai fifita kai zabe ka sai ka zama cikin waliyansa in kuma ka juya masa baya ka rabu da shi kana saba masa to dai baka isa baka yi girman da Allah zai fushi da kai ba kana nan bawansa ne makaskanci mabukaci ba za ka ci ba ba za ka sha ba za ka samu ruhun asiri ba sai ta hanyarsa don haka shi din ne dai za ka koma wurinsa shi ne abin da yake nufi lam yakilhu ba zai wakilta shi ba ila aduwihi zuwa ga abokin gabarsa wa lam yad'hu ba kuma zai bar shi ba fi ihmalihi a ce yayi watsi da shi Allah ba zai watsi da kowa na bawa duk wani bawansa ba duk abin da ake ko na sabuwa yanzu ba ga masu sabon Allah ga kafirai ma tukuna irin yadda kafirai a duniya su zagi Allah su faɗi abin da suka ga dama a kansa su ƙaryata manzansa su ƙaryata littafinsa su ce Allah yana da ɗa su bautawa wani wanda ba shi ba amma duk da haka yana ba su abinci wata ran ma sai ya zama cewa sun fi mai imani fantamawa a duniya da jin daɗi saboda me saboda wannan abin ita duniya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bata kai kimar da za ta sa Allah madaukaki har ya dauke ta mizanin da zai nuna soyayya ta hanyar duniya ba ta da darajar da har dan ka saba masa sai ya hana ka. Shi yasa manzo Allah sunan ke cewa da a ce duniya ta kai darajar fikfiken sauro, da Allah bai baiwa kafiri mukuruwa ɗaya na ruwa ya sha ba a duniya, da sai a ce ai baka cancance ta ba, saboda wannan duniya tana da daraja. Amma abun Allah ba komai ba ce, ba ta kai matsayin da har zai rowarta ba, shi ne abin da ake nufi. Don haka duk kafirci mutum sai ga Allah ba shi duniya, an fahimci abu? Kuma sannan dama mun sani duniya Allah maɗauki wajen samun ta, Allah ya haɗa mu ne da me, da al'asbabu duniyawiya, ka nema ka samu, ka kwanta ka rasa, tare da cewa in ka nema ko ka ƙi nema abinda aka rubuta maka ɗin nan ba zai kufce ba, an gane abu. To sai yake cewa walam yad'u fi ihmalihi bal yakunu arhama min alwalidati bi waladiha, kai Allah subhanahu wa ta'ala ya fi uwa da take tausayin ɗanta, to yadda Allah ke tausayin bayinsa, tausayin Allah ya fi na uwa da take wa ɗanta. Bincikenka ba za ka iya samu ba sai idan fi halat bin istisna'iyya ka samu ƴan kaɗan a ce ga wata uwa ba ta jin ƙanɗanta, ba ta tausayin ɗanta. Ita uwa duk girman ɗa in dai tana da rai, to shi ɗan gata ne, duk abin da zai zo da shagwabarsa da damuwarsa, komai yawan matansa da yawan mana, ko da matansa sun kai hudu zuwa ƙasa, da yawan ƴaƴansa, komai yawansu, duk girman da ya kai kuma na matsayi a duniya, a ce shi ne shugaban ƙasa, a ce shi ne gwamna, a ce shi ne mai sarauta ne, malami ne, ko menene shi, to in yana da uwa tana nan tana tausayinsa, kaga dai shi mai shugabanci yana tausayin al'umma ko, to shi kuma uwarsa tana tausayinsa. Kuma duk abin da zai ɗebo na shagwaba za ta taimaka masa, ta buɗe masa ƙofar da za ta warkar masa da damuwarsa, haka ne ko ba haka ba? To irin wannan tausayin da uwa take da shi, tausayin Allah dangane da bayinsa ko kusa ko misali ba a haɗawa da na uwa ga ɗanta, kun gane zancen? To sai fi arhamu bihi min alwalidati bi waladiha arrafiqati bihi, wadda take tausasa masa fi hamlihi, wajen ɗaukarsa a ciki, cikinsa kenan, wa ridaihi wa fisalihi, da shayar da shi nono da kuma wato yayansa. Waɗannan matakan guda uku da ma sama da wannan irin tausayin da uwa take da shi wajen kula da ɗanta, don Allah kai ka duba yayin da ka girma ne ka manta, saboda dama kana ƙarami ba za ka iya tunowa ba, amma in kana da ɗa yanzu ka duba yadda matarka wato uwar wannan yaro take fama da wannan tun daga lokacin da za ta ɗau ciki, wata taran nan za ta fara laulayi tun farkon lamari, to kuma har wata taran nan a cikin addu'a ake, Allah ya raba lafiya, Allah ya sa ta sauka lafiya, a kwanta da ƙyar, a tashi da ƙyar, a zauna da ƙyar, motsi da ƙyar, abin da za a ci sai an zaɓa, duk saboda kai, saboda ku ci tare, duk abin da kake ci tare kuke ci da kai da ita. In aka gama kuma Allah maɗauki ya ƙaddara aka haihu, azabar da take cikin azabar haihuwa duk wannan ba sai an yi magana a kanta ba, ta sha azaba wajen haihuwa, bayan nan kuma sai ta ɗau shekara biyu kullum kana ƙirjinta kana shan nono, ba za ka iya buɗe bakinka ka tauna wani abu ba, ba haƙori a wannan lokaci, don haka dole ne abin da ke fita daga jikinta shi za ka tsotsa, ka yi shekara biyu a haka ko ƙasa da haka kaɗan, sannan kuma sai a zo a yaye ka. In aka yaye kan fa ba gidan ba wani gun za a kai ka kawai, shikenan an yi sallama da kai, ba kai ɗin ne dai ana nan dai ana ta kula da kai, a nemo wannan kai fitsari, kai wane ne, kai kuka, kai ta damunta da tashin hankali, da kuka da me a wanke fitsari, a wanke kashi, wannan dai duk bayanai ne da duk kun san su, duk wannan alama ce ta me? Alama ce ta rahama da tausayi. To wannan irin tausayin da uwa take wa ɗanta ba a ma kwatanta shi da irin tausayin da Allah ke wa bawansa. In ko haka lamari yake, to ai kaga babu wani lokaci da ɗan adam zai fita daga rahamar Allah sai idan kafircin nasa ya yi yawa, komai kafircinsa kuma akwai inda Allah maɗauki dai ba zai fushi da shi ba, zai ci gaba da bashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana rahamar Allah, ai rahamar da muke jin kai da ita mu a nan duniya, wannan ya tausayi, ya ji tausayin wannan, wannan ya dikan wannan, wannan ya tallafa wa wannan. Asalinta juz'i ɗaya ne daga cikin juz'i ɗari na rahamar Allah. Nan rahamar ba siffar da take qa'imatun bi zatihi ake nufi ba, ana nufin atharir rahmatillah, tasirin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ɗari kwaya ɗaya ba mu a duniya, da wannan kwaya ɗaya muke katattalawa, wannan ya jiƙan wannan, wannan ya tausaya ma wannan. Kun gane abin da ake nufi? 1% na rahamar Allah ita ce a duniya muke amfani da ita, a ƙarƙashinta uwa take wahalar wannan ciki da shayarwa da kuma yayewa, a ƙarƙashinta uba yake tausayin ɗansa, ɗa yake tausayin ubansa, wannan mai kuɗi yake tausayin talaka, babba yake tausayin ƙarami. Duk wannan rahamar da neman taimakon juna da taimakawa juna ɗinnan da tausasa ma juna, duk a ƙarƙashin wannan guda ɗayan ce. Shi yasa ran tashin alƙiyama sai Allah ya ɗauke ta. In Allah ya ɗauke ta, sai ka ga gaba ɗaya kuma ba rahamar irin wannan ta tsakaninmu, sai ta koma ta kammala ta zama ɗari, kamar da Ibn Qayyim ke faɗi a wani littafin nasa. Yace wannan rahamar da muke gani da uwa take ma ɗanta, ran tashin alƙiyama mai Allah maɗauki ya faɗa mana, يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لن تاسم القيامة أبن دي فارو تذهل كل مرضعة عما أرضعت دقوة من شايروة za ta wofinta, ta shagala, tana ta kanta, ta manta da ɗan da take shayarwa, haka za ta yi watsi da shi. Abin da ya fi wannan shi ne na gaba, wata ba'u kullu za su yi hamlin hamlaha, duk wata mai ciki za ta furzar da abin da ke cikinta, ko ya kai wata tara ko bai kai wata tara ba, ya isa haihuwa bari ne, haka za ta zubo da shi ran tashin alƙiyama. Kuma in ya faɗo ko da ran nan ko ba ran, to ba za ta jiyo ta kalle shi ba, gaba za ta yi ta kanta. To wannan malam Ibn Qayyim yake cewa wannan tasirin zare wannan rahamar ne kwaya ɗaya 1% ɗin da ya bar mana a duniya, ita ce aka cire ta nan tashin alƙiyama, sai ka ga waɗannan abubuwan sun faru. In ba haka ba, a al'adance ko dabba in ta haihu za ta jiyo ta lallashe ɗanta, ko ba haka ba ne, ta gyara shi. Shi kuma da yake Allah ya kaddara masa yana tafiya ne ranar haihuwa, domin shi akwai wasu masu da yake ba doka a kansu, akwai waɗanda in suka ganshi ana haihuwarsu za su zo su cinye shi, ko sai Allah maɗauki ya kaddara masa kafa yana faɗowa ana lallashe shi sai tashi sai bi uwarsa, ba ta da hankali irin na ɗan adam da za ta ɗauke shi ta goya ta yi sauran abubuwa. To asali in mun tuna akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi cikin sahihi, عمر بن الخطاب شيرويتو لقى من ذن الله صلى الله عليه وسلم حديث النبي مشهور سوى وترانا أنظر من ذن الله صلى الله عليه وسلم ريبة التنيا دا أكزو دي سو أتكين سو أقوي وتماتا من ذن الله صلى الله عليه وسلم دا صحابي سوك حنغوتا تنا فقم فقم يد يدو حديث تحلب الثديوها تحلب الثديوها وهي تسعى تسعى كباب وهي تحلب فجوها تسعى نون انت يا تكا انغه ما لمسك تي انغه هكا ني الامر ينا تسقي ايا كسن نونو نمس ان يتكا باب جاريرين ده زي شا تو سي تزبوا هكا نكو تو سي غا وتا ماتا نون انت ينا تزبوا ينا تزبا ينا تزبا daga cikin kayanta ana gani tana tafagan bagam tana nema duk yaron da ta kama sai ta ta jawo shi tana ba shi nono saboda dai nonon ya fita. Malmis ka ce an kamo ta ne a wurin yaƙi, amma ba a kamo da ɗan ba, ba sai inda ɗan yake ba, amma take ta neman ɗan ina za ta gan shi ina za ta gan shi, sai duk ɗan da ta gani na wasu mutanen a cikin wurin sai ta cafko shi sai ta liƙa shi a ƙirjinta sai ta ba shi mama, ba wai ɗanta ne ta samu ba, duk ɗan da ta gani sai ta yi masa haka. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke tambayar sahabbai, sai ke cewa kuna ganin wannan matar za ta dauki dan nan nata dan nan da ta da danta kai da ta haifa za ta dauke shi ta jefa a wuta sahabbai suka ce abadan ina ai ba zai yi ba yadda take tausayin nan nasa ina za ta jefa shi a wuta to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi yake cewa Allah subhanahu wataala jin kai da tausayin da yake wa bayinsa yafi irin wannan tausayin da uwa take ma danta kage ne babu uwar da za ta dauki danta ta jefa shi a wuta ko ga irin yadda musamman wannan sura din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa iya kwatance yafi kuma kowa iya amfani da damar da za a yi wa mutane wa'azi a shigar da wa'azi cikin zukatansu sai dai kalli abin yadda ya auku sai ce dan Allah yadda kuka ga matan nan tana fagam-fagam tana neman yaronta bata ganshi ba duk dan da ta kama sai ta sa shi a kirjinta ta bashi mama irin wannan tausayin zai batta ta dau danta ta jefa a wuta suka ce ba zai yi ba sai ce to haka Allah yake dan haka in kaga an ka bari an jefa ka a wuta to ba karamar hasara kai ba kafircin ne yayi kafirci ka ki ubangiji ka ki komai nasa dan tashin alkiyama to tunda ya riga ya ga maka kuma yi alƙawari in ka kafirce masa wuta zaka je to wannan sababin na kafirci shine kawai zai sa Allah ya saka a wuta ba saboda yana so ba shi mai tsananin tausayi ne to shine mawdu'in wannan hadisi fa in taba yace in ya tuba kuma shi bawa fa huwa afrahu bi tawbatihi to shi Allah wannan fa huwa din bamirin lafzul jalalah mana fa in taba al abdu fa Allahu afrahu bi tawbatihi idan bawa ya tuba to Allah ya fi farin ciki da tuban da wannan bawa zai yi fiye da min al-faqidi li rahilatihi allati alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fil ardi ad-dawiyyati al-muhlikati idha wajadaha yace Allah subhanahu wa ta'ala idan bawan sa ya tuba to Allah na farin ciki Allah yana murna a ce bawa ya tuba shi ma nan sai aka kwatanta da wani hali kwatance ne dan mu gane abin ya kusanto zuwa ga zuciyarmu mu ga irin girman abin amma an ba haka ba girman rahamar Allah ya fi na wannan mata tunda dama haka ya faɗa ko haka nan to kuma farin cikin da Allah yake yi idan bawansa ya tuba ya fi farin cikin mai wannan kissar da zamu ji shi ma wannan hadisi ne ingantacce da wannan lafazin Muslim ya rawaito shi hadisin Abdullah ibn Mas'ud cewa Allahu afrahu bi tawbati abdihi farin cikin da Allah yake yi idan bawansa ya tuba to yafi farin cikin rajulin wani mutum wanda sai kawo kissa wata kissa ce mutumin da kun san da kissa kun sha jinta yana tafiya a jeji a sahara ba kowa ba komai ko bishiya bai ga babu kusa sai da wahala za a samu yana cikin tafiyan nan da shi da raƙuminsa ya kwanta yana hutawa da ya farka sai bai ga raƙumin ba ya ɓace yayyawo yana neman raƙumin nan bai ganshi ba har ya fidda rai da ya fidda rai ya samu wata bishiyar ya zo kwanta gindinta yana hutawa bacci ma har ya ɗauke shi ya fidda ran cewa zai ga wannan wato raƙumin nasa yana cikin wannan hali farkawa sa ke da wuya kawai sai ya bude ido sai ya ga raƙumin nan gashi ya dawo shi din ne kayan abincinsa da guzurinsa da yake kan raƙumin duk bai canza ba yana da ya tashi saboda tsabar farin ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka saboda tsabar abin nan farin ciki ya rube ya rikice so yake tabbatarwa Allah cewa ya Allah ni fa bawanka ne kai ne ubangiji na tabbata ba mai kula da ni sai kai sai ya rikice sai ya juya abin sai ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka wannan maganar mai hukuncinta idan da a nitsa mutum ya yi ta kafirci ce to farin cikin da zai sa mutum ya kafirci saboda girman farin ciki har ya rude ya faɗi kalmar kafirci bai sani ba farin ciki ne babba ko ƙarami babba to irin wannan farin cikin da dan adam yake in ya samu abinsa da ya bace irin wannan sura din, to farin cikin da Allah yake in ka tuba daga zunubi yafi wannan. Amma Allah baya rudewa, Allah baya fadin abin da ba daidai yake, ka fahimci bambancin? Yawwa, to wannan shi ma dan a kwatanta mana misali ne, abin ya mana girma sai mu ƙara fahimtarsa. Allah mu dauki ƙara mana rahamarsa, Allah ba mu daman tuba daga zunuban da muke masa dare da rana. To sai shi ne yake cewa gashi abincinsa da abin shansa, fil ardi dawiyyati, haka yake ad-dawiyya, al-ardu dawiyya ita ce al-ardu allati laysat salihan lil iqama, kafar da bata dace a zauna ba saboda rashin kyan wurin, ma'ana wurin da bai dace a yi gida ba, wurin da babu wurin zama, kamar a sahara mai fadi babu inda zaka zauna saboda tsananin zafin rana ba ma bishiya, shine al-ardu dawiyya, haka yake ad-dawiyya. Akwai riwayat al-ardu dawiyya, yawa al-ardu ad-dawiyya a wata riwaya din, amma wannan dai yadda ya kawo shine ad-dawiyya, ba ad-dawi ba dawiyya bane, ad-dawiyya. Min dawiyya ne yana nufin bangaren sauti ne, wannan kuma yana nufin wato kasar da bata dace da a zauna akan a cikin ta ba, al-muhlika, wanda mutum zai halaka a cikin ta. Kun san a wasu kasashe kamar Misra da Libya da Allah ya baiwa fadin Sahara, haka kasashen abin nan Gulf su ma suna da wannan fadin Sahara, to amma bai kai irin na waɗannan ba, ina nufin Sahara da ba komai ba bishiya. Akwai wani lokacin da in mutum yayi laifi a wurin wata gwamnati, sai a dauke shi da helicopter sai a je can, sai a yadda shi kawai a dawo, azabar da ake wasu kenan, kawai da helicopter sai a je a aje shi sai a dawo, wata guda ko wata uku ba zai iya dawo gari ba, ba komai a kusa da shi, haka ba wanda zai iya wata uku bai ci abinci ba, za a kai shi ba ruwa ba komai, shikenan a haka zai mutu nan kabarinsa a cikin rairayi. To a irin wannan yanayin shine ake kwatantawa, a ce ka rasa abincinka ka rasa komai kuma kawai kana bacci sai ga raƙumin ya dawo, wata irin wannan ce ba za ka yi ba. To shi wannan haka yayi har ya rikice har ya faɗi waccan kalma. To mu ƙarasa, yace idza wajadaha, yayin da ya samu wannan rahila din, wa qad tahayya li mautihi wa inqita'i awsalihi, bayan kuwa ya fidda rai cewa ma zai rayu, har ya zama cewa tahayya, ya shirya wa kansa mutuwa, wa inqita'i awsalihi, da cewa bangarorin jikinsa duk da gabobinsa su yayyanke, domin da man ka ji mutun ya mutu a jeji me zai faru, ko dabba ta zo ta gutsin tsire ta cinye, ko kuma haka kawai da kansa har ya ribe har ya bushe har ya koma gari na kasa, sai zama cewa sai kasusuwa, shine in ka ba'il awsal, al awsal nan jam'in abin nan awsal, ana nufin gabobban jiki ne. Yace wa in asarra ala al i'rad, in kuma nan kun ji halaye guda biyu, ko an faɗi maganar tuba, in bawa ya tuba to Allah yana farin ciki da tubansa, sannan yace wa in asarra ala al i'rad, in kuma bawan ya doge akan bijirewa Allah, ma'ana ya ci gaba shi dole sai ya bijirewa Allah, wa lam yata'arrad li asbabir rahmati, bai bijiro kansa ga sabubar rahmar Allah ba, bal asarra ala al isyan, amma ya ci gaba da cewa sai ya saba wa Allah, fi idbarihi wa iqbalihi, a juya bayansa da kuma wato fuskantowarsa, ma'ana duk motsinsa ya zama cewa ya juya wa Allah baya, ya ci gaba da ya zabi ya saba wa Allah. To lokacin da ya samu wannan bai tuba ba, ya ci gaba da son ya saba wa Allah, wa salaha aduwahu wa qata'a sayyidahu, yaje kuma ya sulhu da abokin gabarsa shedan, shi ake nufi anan, wa qata'a sayyidahu, yayi baran-baran da shi da ubangidansa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istahaqqa al-halaka, to duk wanda yayi wannan ko ya cancanci halaka, wala yahliku ala Allah ta'ala illa ash-shaqiyyu al-haliku li'izami rahmatihi wa sa'ati ifdalihi, yace wala yahliku ala Allah, babu mai halaka a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala illa ash-shaqiyyu al-haliku, sai tababbe shaqiyyi halakacce, dan me mutum ba zai halaka ba, li'izami rahmatihi, saboda girman rahmar Allah wasa'ati ifdalihi da kuma yalwar falalarsa da yake wa mutane. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwar falala ne yadda ba zai halaka bawansa bisa yana son haka ba. In kaga ya halaka mutum to shi ne ya taɓe, taɓewar da ta kai matuƙa ya ƙi juyowa ya fuskanci Ubangiji, don haka Allah sai ya halakar da shi domin ya abokanci shaitan. Kuma dama tattaunawarmu a wannan littafin magana ce akan ko shaitan da inda yake biyo wa mutum. To duk dai wannan a cikin muqaddimar malam muke sai ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ina shaidawa ina tabbatarwa da cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah, ba shi da abokin tarayya. Ilahan wahidan ahadan fardan samadan, Allah shi ne Ubangiji, abin bauta ne guda ɗaya tilo shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Fardan shi kadai ne, samadan duwane mun magana akan su makon da ya gabata ko, yawa shi ne as-samadu wanda kowa ke bukata daga gare shi, shi ba bukatar komai daga kowa saboda cikar wadatarsa da kamalar wadata. Jalla anil ashbahi wal amsali, Allah ya fi karfin a ce ya samu al-ashbahu waɗanda suka yi kama da shi, suka ɗebo yanayin da shi, wal amsalu da kuma waɗanda suke tamka da shi. Allah ba shi da wanda ya kama da shi, ba shi da tamka. Mai kama shi ne wanda ya ɗauko wasu wujud, ya yi wato a larabci ana cewa wane ya yi kama da, ina ji mun magana wannan makon da ya gabata ko, shikenan ba sai mun maimaita ba. In an ce ashaba shi ne ɗauko yanayi, a ce wane ko ya ɗauko yanayi da wane ko, ma'ana ya daidaita da shi a wasu siffofi ba duka ba, ko a wajen tsawonsa, ko a ce idansu iri ɗaya, leɓansu iri ɗaya, hanci iri ɗaya, misali sauran jiki daban, misali a tsakanin ɗan adam fa nake faɗa. Yawwa in ku aka ce wato masir wanda yake tamkarsa yadda wannan yake haka wannan yake, wanda suke identical, in kaga wannan kaga wannan, kamar an raba kunu, yawwa to irin wannan Allah madaukaki ba shi da shi a cikin halittarsa. Babu wanda ya ɗebo kamanni ga zatin Allah, babu wanda yake kuma tamkar Ubangiji subhanahu wataala. Shine wannan kuma sai aka ce jalla an hadha, ma'ana shi ya girmama, ya yi sama da a ce yana da wanda ya kama da shi, ya yi sama, ya fi ƙarfin a ce wani ya yi kama da shi ko ya yi tamka da shi. Wata ƙaddasa anil abdadi wal andadi wal shuraka'i wal ashkali, sannan Allah maɗaukaki ya tsarkaka daga kishiyoyi, wal andadi su ma kishiyoyi, wanda yake yana sa'ayin ya samu matsayi irin nasa, yana ganin kamar ya cancanci abin da ya cancanta, da ashuraka'i da abokan tarayya, wal ashkali da kuma nau'in yanayi na daban-daban, a ce wani yayi shi ma kama da shi. La mani'a lima a'ta, babu mai hana abin da Allah ya bayar, duk abin da Allah ya bayar ya kaddara zaka same shi, to duk duniya ba mai hana ka shi. Wala mu'tiya lima mana'a, hakanan babu mai bada abin da Allah ya hana. In Allah bai baka abu ba, duk kutungula, duk meeting, duk conference, duk dabaru, duk taro, duk tsare-tsare, babu mai iya baka wannan abu. In kuma Allah ya hana, a ma'ana in Allah ya baka, to kuma duk kokarin da za a yi a kwace, a hana, a yi makirci, a yi duk taron da za a yi wasu su hana, ba zai hannu ba sai ka samu abun. Kar mu manta hadisin Ibn Abbas dogon nan, hadisin Qudsi, da Allah madaukaki ke fadin cewa idan da Allah madaukaki zai kaddara zai baka wani abu, to in duk duniya gaba ɗaya za su taru su hana ka, Allah madaukaki ma'ana kai a ce duk duniya za su taru don su amfane ka da wani abu, to ba za su amfane ka ba sai da abin da Allah ya rubuta cewa za ka same shi. In kuma duk duniya za a haɗu a yi duk irin mutum ɗin da za a yi don a cutar da kai da wani abu, to babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta a kanka cewa zai same ka. Ai ba kuma ta wannan hadisi ba. To sai ke cewa har yanzu la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a wa la radda li hukmihi wa la mu'aqqiba li amrihi, Allah madaukaki babu mai mai da hukuncinsa. In ya yi hukunci sai wani ya ƙi approving, shi ne ma'anan rad, isa shi bai yadda ba wannan hukuncin a je a mai da shi, domin shi ne sama da kowa ko a duniya za ka samu wanda za a sa na ƙasa wane yayi kaza wane kaza sai a daga sama sai wani ce eh an zartar ko yau mai zartarwa shi kadai shine mai zartarwa babu wani shi mai zartar da nasa ballantana har ya ce ya dawo da hukuncin Allah baya so babu wani din haka nan kuma babu mai ta'kibi mai zuwa ya duba ko da gyara shine ta'kibi ya bibbididdigi in akwai wani abu sai ta kai nan wurin ya kamata a canza wannan bai yi ba wannan bai yi sannan sai a yi approving din duka babu wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala marad lah haka nan kuma ta wani bangare ba iya magana hukunci shar'i ba wanda wani na bada misali da shi hukunci ne shar'i to akwai kuma hukunci kauni in ya hukunta wani abu zai auku zai same ka na rashin dadi wata musifa za ta zo to babu mai da ita ce wannan ba za ta zo gun wani ba to wannan ke fi dacewa da wannan ayat da malai kawo wa idza arada Allahu biqaumin su'an ha gani in Allah yana nufin wani mummunan abu wannan irada wace iri ce kauniyya ce domin Allah madauki baya mugunta baya nufin mummunan abu ga bayinsa ma'ana in Allah ya kaddara ya rubuta abu kaza zai samu wani mummuna to fala marad lahu babu abin da zai mai da shi duk abin da za a yi kokari a yi inda ya rubuta sai ya faru to zai faru wama lakum min dunihi min wal haka nan kuma su mutane ba su da wani walin majibinci min dunihi kuma bayan Allah wanda zai jibinci lamarinsu tattalin arzikinsu rayuwarsu komai nasu kuma bayan Allah babu don haka duk inda za su je su dawo ba za su fita daga hukuncin Allah wannan duka dai kar mu manta a cikin muqaddima muke sannan sai yake cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida na tabbatar da cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama rasu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne alqaimu lahu bihaqqihi shine mai tsayuwa da haƙƙinsa wa aminuhu ala wahyihi shine amintaccensa akan wahayinsa amintacce bi ma'ana in aka bashi wahayi mala'ika jibril yazo da qur'ani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cushe baya zare ba zai cusa wani abu daga wurinsa ba ba kuma zai cire wani abu daga cikin abinda aka bashi ba yau shine abinda ake nufi yadda aka bashi sako haka zai kawo dan haka dole ka tabbatar da cewa abinda kake karantawa a Qur'ani to maganar Allah ce farkonta da ƙarshenta haruffanta da ma'anoninta kalmominta da jumlolinta duk abinda ke ciki maganar Allah ce babu wani abu a ciki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cusa kowanne harafi duk abinda ka gani a Qur'ani to ba ƙarya a ciki babu kuskure haka kuma aka saukar da shi haka Allah yake so mu fahimce shi wakhiratuhu min khalqihi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zababban Allah daga halittarsa ma'ana a cikin halittar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zababbe shi Allah ya zaba babu wanda ya kai shi daraja babu wani dan adam babu wani aljani babu wani mala'ika da ya kusa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arsalahu rahmatan lil alamin Allah ya aiko shi domin rahama ne ga halitta ba domin azaba ba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga halitta rahama ne ga halitta ta bangaren wannan wahayin a ce Allah madauki ya saukar masa shi babu rahama da ta kai wannan wahayi na Qur'ani wanzuwarsa a cikin mu har tashin alkiyama muna aiki da shi rahama ce a aiko mana shi ya mana bayanin meye daidai meye ba daidai ba rahama ce tausayin da Allah yake mana ya aiko mana shi dan mun bi shi mu tsira wanda kuma ya kibinsa Allah ya halaka shi duk wannan rahama ce dan amayyaze su waye na kirki su waye ba na kirki ba tsarin da muke tafiya na rayuwa a ce ga abin da za ka yi wanda ya fi kowa sanin yadda rayuwa take shi ya tsara wannan dokar ya fi maka rahama da a ce kai an barka ka tsara doka da kanka ko ba ka bane yanzu tsara dokoki da mutane suke yi ba zama za a yi ba a yi mitin wannan ya kawo shawara wannan ya kawo shawara gwargwadon shekaru gwargwadon ilimi gwargwadon basira gwargwadon sani da rashin sanin mutane haka za a zo a kawo
shi yasa dole ba za a daina fadakarwa ba akan maganar nan da ake ta tattaunawa akan ta a wannan kasa ta mu wanda muke roƙon Allah madauki ya ruguza ta ta kokarin da ake yan majalisu suna shirin su zartar da dokar cewa da rabban namiji da rabban mace za su zama guda daya ma'ana daidai wa daida har jiya ana bada labarin abin ya tsallake karatu na biyu to muna roƙon Allah madauki ya dawo da shi baya Allah ya kimsa tunani mai kyau ga waɗanda al'umma ta zaɓe su su wakilce su su yi magana a madadinsu su fito fili su ki yarda da wannan abu me yasa na faɗi wannan kalma saboda haƙƙin jama'a ne akan su waɗannan wakilai da suka tafi abinda aka zaɓe su su yi daga ciki har da wannan ciki su ji tsoron Allah su tuna za su tsaya gaban Ubangiji ba saboda DFID suna so ayi wani abu to dole ayi shi ba a mu duba al'ummar mu ni kamar da ke ambata mana shekarun jiya ko ji ne ko tabbataccen abu ne insha Allah ko an sa wannan doka a nan kasar da ba za a amfani da ita ba amma ai akwai damuwa a ce kasa irin tamu an zartar da irin wannan abu harkan nan ta gado Allah ne ya riga ya raba shi tunti shi yasa kira shi fariba faribatan min Allah rabo ne daga Allah wai fa Allah hankalin sanin abin da ya dace haba jama'a wani adalci da wani abu haddan adam da kazantarsa da kashinsa a gindi da ko ruwa baya sawa ya tsarki yadda ya kamata zai zo ya ce abinda Allah ya faɗa wannan akwai rashin adalci bari mu canza shi ya zama adalci yaushe aka yi haka bawan Allah ya kamata a ji tsoron Allah a daina wannan abu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hana su yin wannan abu Allah kuma ya ƙara basira ga masu hankalin cikinsu su tashi su yaƙi abu muna da kyakkyawan zaton insha Allah za su yi kokari za su yi gurgudun abin da za su yi suna mu din ba zagin su zami ba addu'a zami musu Allah ba su tawfiqin su fi karfin abin su rusa shi mun fahimci abin galibi in wani abin ya taso sai mutane su kama zage zage Allah ya lalata ba wannan zami ba mu yi addu'ar Allah ya sa musulmin mu su tashi su fi karfin wannan abin kuma su hana a ci gaba da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace rashin sanin yadda shari'ar musulunci take in ka dubi tsarin yadda gado yake da yadda aka rarraba shi wuraren da rabon namiji yafi na mace a cikin lissafin yadda gado yake gaba daya ba su wuce wuri uku ko hudu ba wuri sama da 30 akwai wurare sama da 30 da in halin gado zai kama na mace ma yana fin namiji akwai waɗannan abubuwa to amma itlaqin kawai a ce su abinda suke so mace yadda namiji yake haka take wannan maganar abin nan equality din da suke so da daidaito da menene wanda duk su waɗannan abubuwan suke nufi hari suke ga waɗannan dokokin su a kira shi doka ma shine ba sa so ballantana saboda ko in abu ya zama doka in kana ganin kamar yanzu ba za a yi ba kamar da nake faɗa da insha Allah ba za a yi ba wata rana tunda al'ummar canzawa suke forces din da suke na kin Allah da kin manzon Allah da kin addini ƙara ƙarfi fa suke yaƙin da ake yin mutane su daina addini yana da ƙarfi fa baku sani ba ko ba haka bane to nan gaba in aka go sai a samu a cikin samari ne musulmi waɗanda za su zo su kai mu ba ma san musuluncin ma a canza za a iya samu yanzu a wasu kasashen ai akwai wannan din musulmin da kansu sai ba sa so a daina kaza a daina kaza irin wannan doka sai ganta kamar da wasa yanzu a Indonesia irin wannan tunanin ne ya tafi a hankali har suka dora doka a kansu babu mutum haramun ne a dokar kasa mutum ya kara aure har sai matarsa ta gida ta yi approving ta yadda doka ce yanzu a Indonesia haka take da kamar a ce sai ka rubuta application ka kawo mata ta ce yes wannan kuma kasa ce wadda in ana zancen percentage a duniya su ne suke da highest percentage na musulmi fa to amma saboda an samu irin wannan abubuwan an bi sakaci da su kuma kasashen da suke musu abin nan kamar Holland ne su suke musu dama mulkin mallaka suna ta bin irin waɗannan abubuwan sai da suka tabbatar da sun sa wannan doka to haka su waɗannan mutane suke kullum ba za su bari ba za su haƙura ba sai sun ga cewa musulunci nan kun daina shi ta kowace hanya to mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala duk abin da zai jawo mu yi wato nesa da addinin sa Allah kade shi Allah tabbatar da mu akan addinin sa bisa kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka babu abin da yake hukuncin Allah shine rahama babu rahama da take hukuncin Allah wa imanan lil muttaqin Allah madan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne shi ga masu tsoron Allah babu wani mai tsoron Allah da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hasratan ala alkafirin shi kuma abin sa na dama ne ga kafirai duk wanda ya kafirci to sai yayi nadama a sababin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa da sako shi din ya ki karbar sakon shine ma'ana zai zama hasratan ala alkafirin wa hujjatan ala alibad ajma'in kuma shi ma'ana kai ba haka ba Allah madauki ya aiko shi a matsayin rahmatan lil alamin ya zama imaman kuma lil muttaqin hasratan ala alkafirin hujjatan ala alibad ajma'in kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama hujja ne shi akan bayi baki ɗayan su ba'athahu ala hin fatratin min ar-rusul Allah ya aiko shi ya tada shi ya aiko shi ne a lokacin da akwai fatara shine ala hin fatratin a zamanin a yayin yankewa na manzanni ma'ana an samu lokaci mai tsawo ba a samu manzanni ba tun daga zamanin manzo Allah annabi Isa alaihi salatu wassalam ba a samu wani manzo ba da yazo kimanin wajen shekara 500 kun ga ai an samu fatara wani shi yake cewa fatara shine ba Hausa ya dauka fatara talauci ma'anar sa yankewa ko yanke abun aljihu to a larabci fatara ma'anar sa kenan yankewa ma'ana an yanke manzanni sun daina zuwa to a lokacin nan sai Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahada bihi ila aqwami turuqi da shi Allah madauki ya shiryar da mutane zuwa ga hanya mafi wato tsayuwa daidaituwa wa awdahi as-subul da kuma hanya wadda take mafi bayyana waftarada 'ala al-ibadi kuma farlanta ya tilasta ya dora shi wajibi ne 'ala al-ibadi ta'atuhu da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa muhabbatuhu da soyayya gare shi wa ta'zimuhu da girmama shi wa tawqiruhu da girmama shi dai wal qiyama bi huquqihi da kuma tsayuwa da haƙoƙinsa wajibi ne akan kowanne musulmi ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bashi haƙoƙinsa mu tsaya anan saboda lokaci yayi abun namu ba na gaggawa bane insha Allah muna da lokaci zai isa zamu tashi inda yake wasadda ila jannatihi jami'at turuqi ko yawa to insha Allah darasin mu na gaba nan ne zamu tashi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana sabati ya tabbatar da mu a hanyar daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk